الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكانو متشاتر قوتا الربيع الأول shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 5 ga watan 11 shekara ta 2020 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahmarsa a wannan sati muna karatu ne a cikin Kitabul Jihad mun karanta hadisi 17 a cikin babin zamu tashi hadisi na 18 insha Allah ta'ala yanzu مالتي وعن أبي بكر ابن أبي موسى العشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رفع الهيئة وعن حديثي أنكر أشدك صحابي ko kuma tabi'i Abi Bakr dan gidan Abi Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ɗaya daga cikin sabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Abdullah bin Qais al-Ash'ari wannan hadisi dan sai raito shi daga gare shi shi wannan Abu Bakr wasu daga cikin malami suka ce sunan sa na gaskiya shine Amru wasu kuma suka ce sunansa shine Amir ba Amru ba amma dai yana ɗaya daga cikin awsaqut tabi'ina awsaqut tabi'ina tawaga ta tabi'ai ana raba ta gida uku ne akwai kibarut tabi'ina manyan tabi'ai sannan akwai waɗanda suke biye da su su ake cewa awsaqut tabi'ina tabi'ai na tsakiya sannan sai sigarut tabi'ina kananan tabi'ai to haka ake raba su to shi wannan bawan Allah Abu Bakar dan gidan Abu Musa al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin dabaka ta tsakiya ma'ana usatu tabi'ina kenan yana ɗaya daga cikin fiqa in aka ce fiqa shine amintacce a wajen malaman hadisi wajen rawaito hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya rawaito hadisi to hadisin ba a kokonto ko shakka akan kasancewa sa ingantacce ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu a shekara ta 106 bayan hijira Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin sa hakan Imam Muslim shi ma ya fitar da hadisin sa Abu Dauda Imam Tirmidhi Imam An-Nasa'i dukkanin su sun fitar da hadisi daga wannan tabi'i mai albarka Allah subhanahu wata'ala yayi masa rahama to shine yake cewa qala sami'tu abi najma haifina waye mahaifinsa shine Abu Musa al-Ash'ari shi kuma sahabi ne na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi radiyallahu anhu yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi wa huwa bi hadaratil aduwi a lokacin mahaifin nasa yana halartar abokan gaba ma'ana yana fuskantar abokan gaba a filin yaki ne ko a filin daga an hadu gashi ga sauran ƴan uwa musulmi suna tare da shi ga kuma abokan gaba a ɗaya barin to a lokacin abun Musa al-Ashari ya tuno da wannan hadisin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yaga kuma ya kamata ya kwadaitar da rundunar musulmi da hadisin domin su kara himmatuwa su kara zabura wajen yakar abokan gaba ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abun Musa yake cewa naji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa inna abwabal jannati haqiqa kofofin aljanna tahta zilali suyufi suna karkashin inuwar takobi yace naji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa haqiqa kofofin aljanna suna karkashin inuwar takobi kamar yadda muka sani yan uwa dukkanin wani gida da ake so a shiga ana bi ta ina ne a shiga ta kofa to kofar da za a ba a shiga aljanna waɗannan kofofin suna karkashin inuwar takobi me yake nufi da wannan ba abin da yake nufi a zo a samu takobi a tsaye da ita idan ta fitar da inuwar mutum yaje ya shiga karkashi ya shiga cikin aljanna ba kenan ba abin da yake nufi ba abin da yake nufi shine lokacin da ake kafsawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba dole ana daga takubba sama ana kai sara ana kai suka ana karewa wannan dagawar da ake yi zai kasance kamar takubban su suka yi mai mutane rumfa to wannan rumfar waɗanda suke ƙasar rumfar daga cikin al'ummar musulmi su ake nufi ba ana duk wanda yake ƙasa lokacin da ake kai sara da takobi ake kai suka da mashi ake kai harbi da kwari da baka yana cikin wannan dagar yana cikin wannan filin da ake kafsawa to aljanna ta tabbata a gare shi shine abin da yake so ya faɗa fa qama rajulur rasul hayati ɗaya daga cikin mutanen da suke cikin sojojin yakin sai miƙi rasul hayati yana da kama mara kyau shine rasul hayati kamar kace di yayi buju-buju ko yayi wani iri tufafinsa duk sun yayyage ba su da kyau shine rasul haya sai tashi ya zabara fa qala yace ya aba musa ya kai abu musa al-ash'ari a anta sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu hadha yanzu kai da kunnanka ka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fadin haka da kunnanka ka ji wannan fadin sa a anta a haka yazo a cikin da yawa daga cikin lafizan hadisi ko kuma su nusakh daga cikin nuskoki na riyadus salihin amma wani wajen yazo da anta ma'ana an yi tashilin alhamzul sani alhamzatul thaniya anta sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha ko kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fadin haka da kunnanka wani gurin kuma kawai sai aka kawo shi aka yi hazafin hamza kawai anta sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fadin haka duk guda ukun gaba ɗaya dai ma'anar su istifham ne ma'ana karin bayani ne da tambaya yake yi wa sahabin da ya faɗa magana shine Abu Musa al-Ash'ari wannan magana da ka faɗa kace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kofofin aljanna suna karkashin takobi shin kaji wannan maganar kai da kunnanka daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa me yasa yayi wannan tambayar dalilin da yasa yayi wannan tambayar saboda ka san labari idan ya fiye tsayi to akan gyara shi ko a rage shi ko a ƙara shi an fahimci abin da nake nufi yanzu misali in ni da kai makai magana ka ji abin da ya fito daga bakina to zaka isar da shi yadda yake to amma yanzu misali a ce tsakanin ni da kai na faɗi magana tsakanin ni da kai akwai mutum biyar ko shida da wahala ka ji labarin ka faɗe shi yadda ya fito daga bakina na faɗe shi haka ne me yasa saboda kowa akwai inda yake jin labari kuma akwai inda yake bada shi wani idan ya ji labari guda ɗaya ɗan uwa idan ya tashi bada shi sai ya ƙara guda biyar a cikinsa ba haka bane sai ya kalele ce shi ya gyara shi masa kwalliya sannan sai ya fito da shi wani kuma shi bai iya bada labari ba ba shi da hikima da basira da zai bada labari yadda za a fahimce saboda haka sai ya rage abin da ya kamata a ce an isar to shi yasa sai yake tunanin cewa wannan labarin daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito idan daga bakinsa ne kai tsaye ka ji daga gare shi qala na'am abu musa al-ash'ari ya tabbatar masa ya ce kware da gaske daga bakin daga kunnan daga kunne na ji daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faraja ila ashabihi sai shi wannan bawan Allah ya juya ya koma zuwa ga mutanansa ya koma zuwa ga mutanansa abokansa ko ƴan kabilarsa faqala yace aqra wa alaikum assalam ina karanta muku sallama ina yi muku sallama malamai suka ce wannan sallamar da yake musu kamar ban kwana yake musu kamar wasiya yake so ya basu da ban kwana thumma kasara jafna sayfihi fa alqahu bayan yayi ban kwana da mutanansa kawai sai ya kama gidan takobin shi gidan da ake zira takobi idan ana buƙatar amfani da shi a zaro shi daga cikin shi kuma aje shi a gefe to wannan gidan kawai sai ya kama shi sai ya karya fa alqahu ya jifa da shi me wanda yake nuna no retreat kenan ina fata an fahimta no retreat no surrender ba jiwa ba yake nan ya in ya shiga ya shiga kenan yanzu tunda ya samu gidan takobin sai kare abin da yake nufi takobin ba zai koma ciki ba kenan ba zai koma ciki ba saboda ka abin da yake nufi kenan kawai ya kare gidan takobin ya jifa da shi thumma masha bi sayfihi ila al'adu sannan ya gaggawa da takobin nasa ya kutsa ya shiga cikin abokan gaba fa daraba bihi ya rinka kai sara da suka da wannan takobin nasa hatta qutila sai da aka kashe shi a cikin wannan yaki rawahu muslim wa imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin babu thubutil jannati lishahidi a cikin kitabul jihad nashi yan uwa wannan hadisi ne mai ban sha'awa kwarai da gaske kamar yadda nake maimaita wannan tunda muka fara karatun wannan littafi na jihadi cewa sahabban annabi tsira da aminci su karanta bata a gare shi mutane ne da sun sha bamban duniya bata taba ganin al'umma irin su ba a lokacin da wasu suke gujewa mutuwa duk wani sababi da zai kai su zuwa gare ta suke gudan masa suke kaucewa daga gare shi a lokacin su kuma za ku ga gaba da gaba suke yi da mutuwa kokari suke su nemi inda take su je inda a hanyar Allah ne haka suke ku kallo wannan bawon Allah hadisi yaji ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa yace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace aljanna tana karkashin inuwar takobi abin nufi lokacin duk wanda ya shiga cikin filin daga ana kai sara da suka da shi yana ciki idan ya mutu haka to aljanna zai shiga ma'ana kofa aljanna abu da take a gare shi shi sa a hadisin baya mun karanta hadisin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa duk mutumin da ya mutu a filin jihadi a filin yaki a filin daukar kalmar Allah madaukakin sarki hatta tambayar kabari ba za a yi masa ba wata ruwayar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa ai kafa bi baraqati sulufi lahu fitnatu yake cewa ai shi wannan wanda ba za a yi masa tambayar kabarin ba hasken takobi da ya rinka gani a idansa yana kaiwa da komowa da sara da ake kawowa ya goce wannan hasken kada ya isa fitina a gare shi fitinar da ya samu lokacin yaki kamun ya mutu ta dauke masa fitinar da yake cikin kabari shine tambayar kabari ba za a yi masa ita ba to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya shiga filin daga to tamkar yana karkashin inuwar takobi ne anan kuma kofar aljanna take to wannan sabi abin da ya ji kenan kun ga da ya tabbatar magana daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta fito bai wata wata ba kawai sai ya kutsa cikin abokan gaba ya je takobin sa ma wato gidan takobin sa ya karya yayar baya rufin dawa kenan alal Allah ya zaka iya cewa me yasa ba zai shiga da ni ya kashe abokan gaba ya dawo ba ya rayu dan ya ci gaba da rayuwa a cikin a duniya kamar yadda kowa yake rayuwa shahada da yake bukata yan uwa ku fahimta so yake a kashe shi a filin daga din ya samu shahada shi yasa ya shiga ya kutsa ya kashe na kashewa shi kuma aka zo aka kashe shi daga karshe to shi yasa malamai suna cewa imani mai karfi da yake da suwa a cikin zuciya shi yake jawo irin wannan duk mutumin da yake da imani mai karfi da sashe a cikin zuciyarsa zai iya ba da ransa don kare addinin Allah amma matukar imani bai gama da su a cikin zuciyar bawa ba za ka ga duk yadda ake wulakantar da addinin musulunci da yadda ake cin mutuncin addinin musulunci za ka ga abin ko da ya dame shi a zuciya ba abin da zai iya yi to wannan akwai rauni imani a cikin zuciyar mutum sannan jin daɗin duniya at-taraffuh wa tana'um jin daɗi da ni'imtuwa da abubuwan alatu na duniya shi ba yana jawa mutum ya rinka ji yana san duniya yaji bai shiri rabuwa da ita a yanzu ba bai shiri tafiya ba shi sa aka kalli yadda aka kamanta wannan sabi aka ce rasul hay'a yana da kama wacce take ba mai kyau ba haka saboda haka shi duniya ba a gaban sa take ba zaka gaba ɗaya sabbai in annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da masu dukiyar da marasa dukiyar zaku ga duk ba a gaban su take ba ba wai dukiyar ce ba su da ita ba amma ba su damu da ita wajen su mai da ita wata abada ya su rinka kallo da za ta haifar musu da jin daɗin duniya da ya su manta da Allah da annabin sa ba ba su haka duniyar dukkanin ta gaba ɗaya abinda Allah ya ba su sun sa ta ne a tafin hannunsu dukkanin ta idan ta zo su bayar idan ta zo su bayar ba su sa zuciya ba su sa dukiya a cikin zuciyar su ba shi yasa duk mutumin da ya sa dukiya a cikin zuciyarsa to da wahala iya fitar da ita dan abu idan ka sake ya shiga zuciya kuma shikenan ya shiga baya fita amma abu in ka bashi a tafin hannunka ba abu ne mai sauki ka dauka kai me ka ba da shi to sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun sa dukiya ne akan tafin hannunsu ba su bari ta shiga zuciyarsu ba amma zaka galibi mu gaskiya dukiya ta shiga cikin zuciyar mu shi yasa ba ma san mutuwa kowa wani ma in ka nemi masa zancen mutuwa baya su ana tattauna da an dauko mabu'in mutuwa zai ce da Allah ko ana zancen arziki kun su kuma zancen mutuwa baya san zancen mutuwa kwata kwata me dalili saboda baya san mutuwa ko zancen mutuwa yana hana mutuwa ne wallahu ta'ala alam hadisi na gaba wa an abi abs abdurrahman ibn jabr radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري dan uwa wannan hadisi shi ma an karbo shi ne daga abi abs sunashin abdurrahman ibn jabr ibn zaid ibn jusham al-ansari Allah kara masa yarda wasu daga cikin malaman tarihi suka ce sunan wannan sahabi shine Abdullahi maimakon Abdurrahman wasu daga cikin malamai suka ce sunansa shine Ma'bad kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani ya hikaito a cikin littafin sa Taqrib at-Taqrib at-Tahdhib sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda kuma abin mamaki ya halicci yakin Badr da sauran yaƙoƙa da suka zo bayan yakin Badr duk ya halitta Allah ya kara masa yarda ya mutu a shekara ta 34 bayan hijira da shekaru kamar 70 mun ga annaji anan babu da kiran man taba jin sunansa ko yawa sunansa shine Abi Absin shine alkunyarsa sunan shi na gaske Abdurrahman ibn Jabrin radiyallahu anhu amma kun ga sahabi ne wanda ya halicci yakin Badar wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara wanda suka je yakin Badar yace Allah subhanahu wataala ya tsinkayi mutanen Badar gaba ɗayan su saban da suka je wannan yaki ya gaya musu cewa ku aikata abinda kuka so na gafarta muku saboda ka duk wanda ya je yakin Badar ku yana da lasisi a duniya abinda ya ga dama Allah ya gafarta masa zunuban shi tare da cewa Allah madaukakin sarki ya san zukatan bayinsa sahabbai ba za su aikata komai wanda yake ba daidai ba an gafarta musu zunuban nasu amma za ku ga ƙara tsoron Allah suke yi ƙara ayyukan kirki suke yi ƙara takatsantsan suke wajen kaucewa Allah subhanahu wataala tare da cewa sun samu lasisi tun a duniya Allah ya ce an gafarta musu haka aka suke wannan sahabi yana daga cikin su Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace maghbarat qadama 'abdin fi sabilillahi kafafuwan bawa ba za su yi kura ba saboda ya da kalmar Allah madaukakin sarki saboda daukar kalmar Allah madaukakin sarki fatamassahu an-nar kuma wuta ta shafe shi ba me yake nufi da wannan shine babu yadda za a yi mutun ya shiga filin daga yayi gumurzu yayi tirjiya jikinsa da kafafuwansa su kura a filin yaki sannan kuma a kashe shi yaje hadu da kurar cikin wuta ba za ta yi ba dan kun san ƴan uwa dan wuta suna da kamanni kala-kala da za a iya gane su da shi Allah madaukakin sarki ya bayyana mana da yawa a cikin alqur'ani sa mai girma daga ciki har da kura yace wujuhu yawma idhin alaiha wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara sai yace me ulaika humul kafaratul fajra wasu fuskoki a wannan rana ta alkiyama ghabara za ku ga sun yi kura sun yi fududu kamar an tono su daga rami kana ganin wannan Allah madaukakin sarki ce tarhaquwa qatara kaskanci ya riske su ulaika humul kafaratul fajra Allah subhanahu wataala ya ce wadannan su ne kafirai kuma fajirai Allah madaukakin sarki mana tsari da su daga cikin sufofin yan wuta yan uwa za ku ga akwai duhun fuska fuskar sa tayi bakikirin tayi bakikirin kamar yankin dare Allah subhanahu wataala ce yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun a ranar alkiyama ne wasu fuskoki za su fari fat sune yan aljanna da mutanen da Allah madaukakin sarki zai wani'ima Allah ya samu a cikin su wa taswaddu wujuhun yayin da kuma wasu fuskoki za su bakikirin kamar yankin duhun dare sune kafirai Allah subhanahu wataala ya mana tsari da su wasu kuma duk da haka zaka fuskoki su sun yi bayan duhun da suke kuma sun yi kada sun yi kamar kalabalabala haka sun yi bulu shine wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqan Allah subhanahu wataala ce za mu tashi mujrimai ranar tashin alkiyama fuskar su tayi kalabala tayi bulu to duk daga cikin suffofin kafirai kenan Allah madaukakin sarki mai tsari da su ko suffofin yan wuta gaba daya to daga cikin suffofin yan wuta akwai me akwai kura tayi budu-budu to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake korewa mai jihadi ɗaya daga cikin suffofin nan waɗanda suke ɗaya ne daga cikin suffofin yan wuta babu yadda za a yi mutum ya shiga filin jihadi yayyaki kura ta same shi duk inda aka ce an hadu tsakanin maza ana gumurzu me yake tashi a wajen kura ce ba haka bane za a ce gashi san ana gashi san kura ta tirnike kamar ana yaki ko abin da ya kama da haka to wannan kurar da ta tirnike ta same shi lokacin da yake yaki a duniya to idan aka kashe shi a wannan wajen babu yadda za a yi kuma Allah subhanahu wataala ya tashe shi ran tashin alkiyama kuma kurar cikin wuta ta same shi ya wuce wannan insha Allah ta'ala kuma sai ita ce aljanna ina fata an fahimta wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وانا حديث ان كربوشي daga sahabi abu huraira Allah kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yalijun nara ba zai shiga wuta ba rajulun mutumin da baka min khashyatillahi yayi kuka yayi zubar da hawaye saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba mutumin da yayi kuka ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah ku kalli busharar ba zai shiga wuta ba ƴan uwa me yasa saboda yayi kuka saboda tsoron Allah madaukakin sarki kuma ya zubar da hawaye hatta ya'uda al-labnu fi dhar'i sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo wani misali mai ban mamaki yace in kaga ya shiga wuta har sai in nonon da aka tatso a cikin hantsar dabba za a iya meye da shi cikin hantsar zai yi kuwa to in kaga ya shiga wuta to sai dai idan nononin da aka tatso zai koma shine kawai shine abinda malami suke cewa al-murattabu 'ala al-mahal 'ala al-muhali muhalu al-murattabu 'ala al-muhali muhalu duk wani hukunci da aka dora shi akan abinda ba zai yi ba to shi ma ba zai yi ba tunda aka ce sai idan nono ya koma cikin hantsa to kaga nono zai iya kuma cikin hantsa ba zai yi ba to shiga wutar sa zai yi kenan shiga wutar sa ba zai yi ba kamar can ne inda Allah madaukakin sarki yake cewa hatta yalijal jamalu fi samil khiyat hatta yalijal jamalu fi samil khiyat in kaga kafirai sun shiga aljanna su kuma sai dai idan raqumi ka samu kan raqumi ka zira shi ta kofa allura ya shige tashbihul balig kenan ka samu kan raqumi ka zira shi ta kofa allura akwai wannan zai yi uwa to in ka ga mushriki ya shiga aljanna yadda ka san kan raqumi ba zai shiga cikin kofar allura ya wuce ba to haka mushriki duk mutumin da ya mutu yana wa Allah madaukakin sarki shirka ba zai taba shiga aljanna ba haka abin yake kobo da kobo ba bambanci Allah ya tsare mu da shirka to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga misali yace duk mutumin da ya zubar da hawaye ya tuna Allah yayi kuka Allah madaukakin sarki zai haramta masa wuta idan kaga ya shiga wuta sai idan nunu zai koma cikin hantsa wala yajtamiu ala abdin ghubarun fi sabilillah haka nan abubuwa guda biyu ba za su hadawa bawa ba na farko shine ghubarun fi sabilillah kura dan ya da kalmar Allah madaukakin sarki kura filin daga yayi budu-budu saboda kurar jihadi ko kurar yaki wa dukhanu jahannama sannan kuma idan ya je lahira ya hadu da hayakin cikin wutar jahannama wannan abubuwan ba su hadawa bawa ba ga kurar duniya ta filin jihadi ga kuma hayakin jahannama an fahimta ba za ta yi ba. In ya samu wancan wancan kura ta duniya ta filin jihadi, to insha Allah ta'ala da ya je lahira ina ce muku masa aljanna. Ina fata fahimta. Amma in dai ka ganshi karkashin hayakin jahannama, to daman bai wancan aiki ba, bai yi jihadi ba. Saboda haka sai ka ganshi karkashin wutar jahannama ko hayakin jahannama. Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu da jahannama. Yan uwa, kamar yadda malam ya kawo mana cewa yin kuka saboda Allah subhanahu wata'ala yana haramta wa mutum shiga wuta, haka al'amarin yake yan uwa. Malamai suka ce ya kamata a ce zuciyar mutum tana da laushin da idan aka gaya masa Allah maɗaukakin sarki za ta karye, tasirin wannan karyewa kuma ya bayyana idanuwansa, idanuwansa zubar da hawaye. Wannan imani ne yan uwa, imani ne, ba wai ƙarfin hali bane mutum ya ce ai rubuna da kuka ce ina makaranta, ai ba wannan ba daidai bane ƙware da gaske. Akwai wanda ya ce ai haba da Allah, sai ka ce mata ai rubuna da kuka ni shekara ta 30 da kaza ko karshe, ba daidai bane, ba daidai bane. Ana so idan aka ambaci Allah, yadda kaga Allah madaukakin sarki ya ce hatta dutse, idan aka ambaci Allah madaukakin sarki tsagewa yake ruwa ya fito saboda tsoron Allah madaukakin sarki. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Allah ya ce wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Dutse dai Allah madaukakin sarki ce, daga cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa ruwa ya fito saboda Allah madaukakin sarki. Akwai dutsen da yake gangarowa daga sama saboda tsoron Allah madaukakin sarki. To amma a ce kai kana musulmi, za a karanta maka alqur'ani mai girma, ka ji ba wani abin da ya canza daga cikin yanayin jikinka, tsigar jikinka bata tashi ba, hankalinka bai tashi ba, ba wani abu da ya faru na canji a tattare da kai, to ka je ka ƙara cajin imaninka, akwai matsala. Ina fata an fahimta. Akwai matsala, dole sai ka koyi kuka, dole sai an yi kuka yan uwa, ƙware da gaske, ƙware da gaske. Bari mu karanta hadisi na gaba insha Allah ta'ala, sai mu ƙara bayani. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi, yace hadisi ne hasan sahihi. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yarda, shi da mahaifinsa Al-Abbas, qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, na ji annabi tsirada amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa ainani la tamassuhuman naru, idanuwa guda biyu wuta ba za ta taɓa shafar su ba. Abinda ake nufi ba iya idanuwar ba, ma'abocin idanuwar wuta ba za ta shafe shi ba shi kansa gaba ɗaya. Ido na farko ainun bakat min khashyatillah, ita ce idanuwar da ta tuno Allah maɗaukakin sarki ta yi kuka ta zubar da hawaye, wannan idanuwar wuta ba za ta shafe ta ba. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, da idanuwar da ta kwana ta hana idanuwan ta bacci saboda me? Saboda gadi dan ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki. Mun dawo abinda muka wuce a baya kenan, shine ribaɗi. Muka ce ribaɗi shine me? Jiran kan iyaka ko? Yawa, to wanda ya kwana akan kan iyaka tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, yana jira kada waɗanda ba musulmi ba su karkato su juyo su zo su afka wa musulmi. Ya kwana bai bacci ba saboda wannan gadin, to shi ma idanuwan nan da ta kwana ba ta yi bacci ba, wuta ba za ta shafe ta ba. Wannan hadisan ribaɗi wanda suke bayani akan falalarsa da ƙimarsa da martabarsa, duk mun wuce su a baya, wanda duk mun gabatar da bayani akan su. Amma dai mallai shaɗin mu a nan wajen shine, a idan da ta mutu, idan da ta zubar da hawaye saboda me? Saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki. Yan uwa, shi kuka da muke gani, wanda kuka ba mu ɗauke shi a matsayin komai ba, kuka yana da irin tasa falalar da daraja da ƙimarsa a cikin addinin musulunci. Ina ba ta an fahimta. Malamai sun yi maganganu masu yawa akan kuka yan uwa, wanda idan ka tattara maganganun malamai da suka yi akan kuka, littafi za ka yi guda da akan kuka, ƙwarai da gaske. Shi sa shi kuka yan uwa za ku ga akan kansa shi mubahi ne, aka ce abu mubahi shi ne halal. Ba za ka yi kuka ka samu lada ba, kamar yadda ba za ka yi kuka ka samu alhaki ba, sai dai akwai kukan da yake kai mutum zuwa ga daraja ta musamman, shi ne kamar wanda muka ambata. Akwai kukan kuma da shari'a ba ta son sa, shi ne kamar wannan kuka kenan, kamar kukan kera ko kamar kukan mutuwa. A mutum ya rinka kuka yana ihu, yana buga jikinsa, yana faɗo su maganganu, to kun ga wannan haramun ne ko? yawa amma kuka haka kawai dan mutun ya zubar da hawaye ba lada ba alhaki shi sai Allah madaukakin sarki ya sanya ita shi kuka ya kasance dabi'a ce daga cikin dabi'un mutane ta yadda idan aka bata wa mutun rai ko wani abin farin ciki ya same shi dai yakan iya kuka ko ya dariya da yake fadar ni'imomi da yawan mutane cewa annahu huwa adhaka wa abka Allah subhanahu wataala shine adhaka yake sanya mutun yayi dariya wani lokaci wa abka wani lokaci kuma sai abin ya juye sai mutun yayi me ya kuka shi sai wani malami daga cikin malaman tafsiri yace abin da ake nufi da shi shine afraha wa ahzana ma'ana Allah madaukakin sarki shine yake sa mutun ya farin ciki wani lokaci kuma ya sa shi ya bakin ciki saboda galibi abin da yake kawo kuka shine me bakin ciki wanda kuma galibin kaga mutun yana dariya a cikin me yake akan samu akasi amma dai galibi muke bayani ko zaka samu mutun yana dariya amma kuma yake ne kamar yadda aka samu mutun yana kuka amma ba bakin ciki bane farin ciki ne ko ba haka bane yawa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa inna allaha la yu'adhibu bi dam'il ayni wala bi huznil qalbi walakin yu'adhibu bi hadha fa ashara ila lisani Allah madaukakin sarki baya yin azaba saboda idanuwa sun zubar da hawaye kawai dan kai kuka a ce Allah ya kama ka kai sabo Allah madaukakin sarki baya azaba dan idanuwa sun zubar da hawaye wala bi huznil qalbi haka nan dan an bata maka rai ka ji haushi zuciyarka ta baci ranka ya baci a ce to kai laifi tun da ranka ya baci an hana bacin rai Allah baya kama mutum saboda dabi'a ce yan uwa da bacin ran da kuka da dabi'a ce wanda Allah ya sa mana akwai wanda ya sai barantar da kansa daga wannan bai isa ba ka ce ni daga yau wallahi ba zan ƙara bacin rai ba ayyuka ka dauko da labagan mu akwai wanda zai iya ba wanda zai iya dole sai ka bata rai haka kawai ba kai kadai kana zaune in ka ce ka daina shiga cikin mutane wallahi ba wanda zan ƙara kulawa kai kadai kana zaune a daki kawai sai dai ka ji kana bacin rai ba ai kai kadai sai ka ji ranka yana baci ba wanda ya taba ka to dabi'a ce daga cikin dabi'un dan adam shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walakin yu'adhibu bihadha Allah yana azaba ne sakamakon abin da wannan ya farta sai nuna harshensa idan kai kukan me kukan naka ya kusa kuma me harshen ka ya fada idan ranka ya baci me bacin ran ya resultin harshen ka ya fada to wannan shine abin da Allah zai kama ka akan sa amma kawai dan nayi kuka ko dan raina baci Allah madaukakin sarki bai kama ni akan sa ba shi sa ƴan uwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa Zadul Ma'ad sai dai ambaci kala-kalan kuka wajen guda goma ina fatan fahimta ƴan uwa kala-kalan kuka wajen guda goma ce akwai kuka dan tsoron Allah al-khawf wal-khashya kukan da za a yi saboda tsoron Allah madaukakin sarki akwai kukan da za a yi dan bakin ciki shine al-khawf lil-huzn dan bakin ciki wani abin da yake dame ka wani abin ya wuce a baya sai ka tuno shi kawai sai ka ji ranka ya baci sai ka yi ta kuka akwai wannan kuka akwai kukan da mutum zai yi a dan farin ciki farin ciki ne ya same ka ka rasa ba me zaka kawai sai mutum ya fashe da kuka ba ai akwai kukan godiya mutum ya maka irin kyautar nan da ake cewa kyautar shiga daki kai kuka mutum ya maka kyauta ta bajinta ka rasa ma kalmar da zaka yi amfani da ita wajen ka gode masa kawai sai ka je gaban sa ka fashe da kuka kukan godiya ne wannan akwai kukan da yake shi kuma kukan riya ne kawai ba ana yi ba mutum yayi kuka ne saboda a ce ai suwane wallahi ha kuka akai yau kamar yadda za ka ga ina ana tahajjud ana an fara irin khatima din ana ta'addu kaga sai kuka ake sai ga annuna wani shi kukan mai zo amma sai kikibta ido yake wai shi ma dole sai yayi kuka da Allah ba ku lura sai ga mutum sai kikibta ido yake shi ma wai sai yake dole sai yayi kuka irin wannan akwai kukan da yake kuma kukan munafinci kuka ne da mutum yana yin sawiwi da hawaye da kuma amma zuciyarsa cike take da farin ciki ba abin da yake damun sa yace akwai irin wannan kuka yanzu mu kalli kissar annabi Yusuf alaihi salam da yan uwansa da suka je suka sashi a cikin rijiya suka dawo waja'u abahum isha'an yabquna kun ga fa wa mutane da suka je suka zauna suka yi meeting tsakanin su suka ce mu kashe shi ko kuma mu jefa shi a cikin rijiya aka ce a'a wani yace a kan mu kashe shi mu jefa shi a cikin rijiya ya khullakum wajha abikum takunu ba'di qaman salihina fuskar mahaifinku za ta dauke zai manta da shi yanzu sai ku dawo kuma ku yake kallo ku yake kulawa da ku saboda da an fi san sa suka yi meeting akan su yi wannan abu kuma sun je sun yi kuma sun dawo suna kuka wani irin kuka ne wannan ina fata an fahimta to akwai irin wannan kuka da sauransu yayin da lissafo akwai kukan kaza akwai kukan kaza akwai kukan kaza da sauransu sannan akwai kukan da ake dan tsoron Allah wannan kukan duk wani abin da ka ji ya zo akan falalar kuka da samun lada to irin wannan kukan ake nufi shine na tsoron Allah shine kukan da idan mutun yayi shi ko kuma idan mutun ya tuna Allah subhanahu wataala yayi shi to wuta ba ta ci shi har abada wuta ba ta ci shi har abada sannan ɗan uwa za ku ga cewa a Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa ayi dariya kadan ayi kuka me da yawa falyadhaku qalilan walyabku kathiran jazaan bima kanu ya'maluna Allah madaukakin sarki da kansa yace ku yi dariya kadan ku yi kuka me yawa jazaan bima kanu ya'maluna sakamakon abin da ku sanci kuna aikatawa saboda ita dariya ka'ida ta shine so ake karanta ta yan uwa kuka ake so ayi da yawa mu kuma sai maka akasa abin sai ka samu mutun yanzu in ya fara dariya daga nan sai ka jiyo shi daga can wajen inda ka san boss ha 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 da sauransu shari'a ta hana irin wannan dariya irin dariyar ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce tana kashe zuciya tana kashe zuciya shi sa wata rana al-Hasan al-Basri ya zo wucewa sai ya ga tare da wani saurayi agoli sun zauna suna hira ana yana ta irin wannan dariyar shine sai ya kasa wucewa sai ya zo tsaya a kusa da shi ya ce bawon Allah da Allah an tashi alkiyama ne an shimfada siradi akan jahannama ka wuce lami lafiya yace a a yace da Allah an zo an raba sakamako ne kaga aljanna kake ba auta kake ba yace a a yace wannan dare ta mece ce aka ce saurayin tun daga lokacin ba karin sai na dariya ba amma kuka fa abane da ake so shi sai Allah madaukakin sarki ce yace ku yi kuka da yawa amma ku yi dariya kadan ku yi dariya kadan shi sai za ku ga Allah subhanahu wataala ya yaba annabawansa ya nuna cewa suna kuka saboda me saboda jin tsoron sa ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila mimman hadaina wajtabaina sai ce idza tutla alaihim ayatul rahmani sai ce me kharru sujadan wa bukiya annaban Allah fa ambata annabi ibrahim annabi banan adam annabi ishaq da sauran annabawa ambata sai ce idza tutla alaihim ayatul rahmani idan aka karanta musu ayar Allah mai rahama kharru sujadan sai su fadi su sujada akan goshin su wa bukiyan sai ga sun fashe da kuka annabawan Allah duk karfin halinka da taurin zuciya ka kai annaban Allah ne to annaban Allah gashi suna kuka kaga ashe kuka menene abu ne da ake so inda wajen tsoron Allah ne ina fata an fahimta haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an haika to gurare fiye da shurin masaki hadisan sa inda yake kuka wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari yace ibn Mas'ud iqra alayya alqur'ana yace karanta mana alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud yace ya rasulullah yanzu zan karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukarwa sai yace eh ba matsala ina so in ji shi ne daga wani daga gurin wani na ba waje na ba Abdullahi dan Mas'ud yace sai na fara karanta masuratul nisa'i ina karantawa ma'ana wani wajen yake kallo daban ba annabi yake kallo ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yana sauraron abinda Abdullahi dan Mas'ud yake karantawa yace kawai sai yaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yana cewa hasbuka ya ishe ka yace da ya juyo sai ga idanu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi sun cika da hawa yana ta kuka sallallahu alaihi wasallam da yazo daidai ayat da take cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai na zo na ci annabi ce masa ya isa haka dakata haka sai ga annabi sai kuka yake tai sallallahu alaihi wasallam idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kuka saboda tsaron Allah waye bai kamata a ce yayi kuka ba saboda haka rashin kuka ba wani abu ne mai kyau ba ƴan uwa haka nan ku kalli tarihin sahabbai kowanne idan ana yabansa daga cikin abin da ake kawo na manaqib nashi martaba da kima sa shine za ku ga yana kuka a cikin abubuwansa shi sa ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdullahi dan Umar yake cewa wallahi nayi kuka saboda Allah sau daya ya fi min alkhairi sama da nisa raka da jinare guda 1000 sai ne kuka saboda Allah sau daya ya fi min alkhairi saboda nisa raka da jinare sau 1000 jinare 1000 sayyidina Abubakar Siddiq wata rana kamar yadda hadisi ya tabbata lokacin farko-farkon addinin musulunci ne ana zaman a Makka kamar a koma Madina. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya ja gina wani dan masallaci dan kadan a kofar gidansa. Yana shiga masallacin nan yana sallah yana ta kuka. Yana kuka to ungosu duk mushrikai ne. Ayyan mushrikai ne da matansu da sauransu. To idan Sayyidina Abu Bakar ya zo yana sallah yana kuka sai waɗannan mushrikan ƴaƴansu da matansu zo su ma sai su ta kuka. Su ta kuka su ma suna jin abin da Sayyidina Abu Bakar yake karanta na Al-Qur'ani. Yana karanta yana kuka su ma suna ta kuka. Shine sai mushrikai suka ce to ba za fa ta yi ba. Ya fara zan yi mana mata da aya. Sun fara zuwa wajen sa. Suka ce to lalle Sayyidina Abu Bakar sai dai rushe wannan masallacin nasa. A daina sallah in zaka gaje shiga cikin gida kai kayanka. Shine Sayyidina Abu Bakar yace shi ba zai iya zama inda ba a sallah ba. In dai ba sa sai su gaba da sallar sai dai ba unguwar. Tare da cewa babban mutum ne kuma mai alheri mai kyauta. Suka ce to shikenan ba matsala. Sayyidina Abu Bakar ya tattaro kayan sa ya tafi zai kawaraya ba unguwar. Tunda yana ana karatun Al-Qur'ani sun ce ba sa so. Sai suka haɗu da wani mutum da ake ce masa Ibnu Daghinna. Ibnu Daghinna. Sai ya ce na kan nufa haka Sayyidina Abu Bakar. Sai ya ce ai ga abin da mutane suka ce sun ce ba sa buƙatar karatun Al-Qur'ani. Ya ce ni kuma duk inda ba a karanta Al-Qur'ani ba zan iya rayuwa a wajen ba. Ya ce to ai kaga ko mutum irinka ba irinka ake kora daga gare mu je mai da kai. Saboda haka suka dawo da shi da Sayyidina Abu Bakar sai kun san Larabawa suna da wani abu. Idan mutum ɗaya daga cikin Larabawa ya kamo hannunka ya kawo ka ya tsaye da kai ya ce daga yanzu wane yana cikin alfarmata babu wanda zai taɓa ka dukkaninsu gaba ɗaya. Yas'abi zimmatihim adnahum kenan. Idan ɗaya ya ce wane ya shiga cikin alfarmata to ba wanda zai taɓa ka. Saboda haka ya dawo yayye kuwa ce daga yau Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya shiga cikin alfarmata ba zai bar gari ba. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya koma ya ci gaba da sallarsa a masallacinsa. Mai nishaɗin mu shine kun ga yana sallah yana me yana kuka. Hakanan Sayyidina Uthman ibn Affan idan ya je tsaya akan kabari idan ya fara kuka sai gemu sai ya jike sharkab da hawaye. Mutum ne mai yalo gemu kwarai da gaske. Sai gemu sai ya jike sharkab da hawaye. Tambaye shi a ce me yasa an ambaci aljanna da wuta duk baka kuka ba sai da ka zo bakin kabari? Yace ai naji Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace farkon masauki da mutum zai fara tarawa shine kabari. Idan ya kyautu can ma zai kyau in ya baci kuma ko ina ya lalace. Allah ya samu dace. Yan uwa da abubuwa da yawa wanda lokaci mu zai ba mu dama in kai kuto mana su gaba ɗaya ba. Amma dai abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine yan uwa mu sani cewa yin kuka saboda tsoron Allah wannan imani ne. Rashin kuka saboda tsoron Allah wannan kuma min alamati qasawati qalbil abd. Yana daga cikin alamar kekashewar zuciyar bawa. Wanda ba a fatan zuciyan bawa ta kekashe. Idan zuciyan bawa ta kekashe to shikenan alkhairi zai daina shiga cikin ta. To dan mutumin da yaji za a ambaci Allah madaukakin sarki zuciyarsa ba ta rarrawa, ba ta komai, to wannan akwai matsala. Saboda haka ƴan uwa wajibi ne mu je mu koyi yadda za mu yi kuka saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kai dan Allah kun ga a cikin mutane guda bakwai da Allah ya ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ranar tashin alkiyama lokacin da kowa yake cikin rana su za a sasuwa inu al'arishi. Akwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fafabat ainahu. Akwai mutumin da ya ambaci Allah ya tuna Allah madaukakin sarki shi kadai ba wani bare maka ce dan kai yake ya tuna Allah ya tuno da saban da ya aba ya tuno da wani abu na rashin kyautawa da ya fafabat ainahu sai idanunsa suka zubar da hawaye. Wannan abin da ya aikata yan uwa lokacin da kowa yake cikin rana Allah subhanahu wataala zai sa shi a cikin inuwar arshi. Ina fata an fahimta. Saboda haka yan uwa kuka saboda Allah abu ne mai kyau. Idan ba ma yi sai mu je mu koya kwarai da gaske. Idan ba ma yi sai mu je mu koya. Abin da yasa nace mu je mu koya shine abin ma da yake ba mai kyau ba ake zuwa a koye shi bari abin da aka samu aljanna. Saboda haka a je a koya yan uwa a rinka kuka sosai. Kuka abu ne mai kyau inda ya kasance dan Allah ne. Allah ya samu dace. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه كونغا وانا دي بيان دا مكا يانوا اكن كوكا مكا يي شي كاوي كونغا idan muka ce zamu fara da bayanin akan kuka gaba ɗaya lokacin karatun magaba ɗaya mana kadan kamar yadda na gaya mana abu ne da malamai sun yi maganganu da yawa akan sa. Wannan hadisi an karbo shi daga Zaid dan Khalid radiyallahu anhu. Allah ya ƙara masa yarda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace man jahaza ghaziyan fi sabilillah, wanda ya kimtsa wanda zai je jihadi saboda Allah, faqad ghaza, to za a bashi lada kamar yayi jihadi. Abinda ake nufi da jahaza shine mutumin da zai je yaki ka bashi abin da yake bukata don tafiya yaki ka bashi takobi da mashi da kwari da baka da guziri da abin hawa duk abin da mayaki yake bukata don tafiya yaki shi bashi da shi amma kuma ya baraka zai je yaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai ka dauki kayan yakin ka bashi kai baka da lafiya ko wani abu makamancin haka ba zai baka dama ka je yaki ba sai ka dauki kayan ka da zaka je yaki sai ka bashi sai ya tafi yaki to faqad ghaza kai da ka bashi wannan kayan za a rubuta maka lada kai maka makaji yaki ina fata an fahimta ai kun ga kamar man fattar sa'iman ne ko wanda ya bawa mai azumi abin da ya bude baki da shi za a bashi ladan kamar yayi me yayi azumi haka al'amarin yake wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin haka nan nabiyu wanda duk ya halifanci wanda ya tafi yaki a cikin iyalinsa da alkhairi mutum ya tafi yaki saboda haka sai ka zama to halifa nagari a cikin iyalinsa ka kula masa da iyali abinda suke bukata ka ba su daidai gargado ka kula masa da ƴaƴansa kula da tarbiyarsu baka bar su shiga wani hali na daban ba baka bar su da yunwa ba duk abinda suke bukata ka ba su bayan ya tafi yaki kula masa da iyalinsa kai haka ne dan Allah faqad ghaza kai ma da kai wancan aiki za a baka ladan kamar kai jihadi ina fata an fahimta yawa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi umama radiyallahu anhu an karbo daga abu umama yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi yace afdalus sadaqati mafificiyar sadaka daga cikin sadakoki dhillu fustatin fi sabilillah shine yar hema ko tanti da mutun zai kafa dan masu jihadi su samu inuwa saboda Allah an je jihadi rana tayi rana an rabu tsakanin abokan gaba da musulmi akwai bukata a kuma gefe a huta a ci abinci wanda suka ji rauni a dan treating din su kamar a dawo kuma a dora to a lokacin wanda duk ya tashi ya kafa rumfa ko yayi hema ko ya samar da wani abu wanda masu jihadin nan za su shiga ciki su dan ji iska su dan ji sanyi to Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna kamar yadda zamu zo mu ji shine fustatin fi sabilillah yana daya daga cikin abin da yake mafificiyar sadaka wa manihatu khadimin fi sabilillah nabi daga cikin mafificiyar sadaka shine manihatu khadimin bada aran hadimi bada aran bawa ya tafi yaki tare da rundunar yaki ko kuma ka ba wani mutum nan musamman ka ayyana wani daga cikin mutanen da su je yaki ka ce wani gabawa na ku tafi da shi tare saboda me saboda ya shiga cikin jihadin ko kuma yayi hidima lokacin da ake bukatar hidima wannan aikin kadai da zai yi yana daya daga cikin mafificiyar sadaka daga cikin duk sadakoki da mutane suke nayi da kullun abu na uku au taruqatu fahlin fi sabilillah ko mutum ya bada taguwa a tafi da ita yaki saboda Allah mutum ya bada aran taguwar sa a hau kamar yanzu ne kace mutum ya bada aran motar sa ko ya bada aran mashin din sa a hau aje ayi yaki a dawo to shi ma aikin nan da yana daya daga cikin ayyukan da suke mafificiyar sadaka a cikin sadakoki da ake tsawo da kullu abinda ake nufi da taruqatu fahlin shine ita ce taguwa wacce ta isa raqumi namiji ya zakke mata ko da bai zakke mata ba amma ta kai lokacin da raqumi ya isa ya zakke mata wacce ta yi shekara 3 zuwa sama mafi karancin shekarun shine shekara 3 zuwa sama to sai su ce mata taruqatu fahlin ma'ana wacce raqumi zai iya afka mata kenan to koda irin ta ce ka dauka ka bada aro aka je aka yi yaki akan ta fi sabilillahi to wannan aikin da kai kawai na bada aron taguwa koda baka je ba kai abin da yake min afdali sadaqat daga cikin mafificin sadaka da Allah subhanahu wataala yake so wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne a ingantacce wa an Anas radhiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda anna fatan min aslama yace hakika wani saurayi ko matashi daga cikin kabila aslam kale yace ya rasulullah ya manzon Allah inni uridu alghazwa wa laysa ma iya ma ata jahazu bihi yace ina so na je jihadi amma ba ni da abinda zan dauki nauyin kaina ya kai ni jihadin da shi ba ni da kayan yaki bani da kuma abin hawa duk wani abin yaki bani da shi kawai abin da yake da shi shine karfin sa yana da karfin sa amma bashi da kayan yaki qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa iti fulanan je ka gidan wani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga masa sunan wanda zai je wajen nasa je ka gidan wani fa innahu kana qad tajahaza shi wanda zaka je wajen nasa ya riga yayi kintsi dan tafi yaki komai daga san ya tafi yaki yana da shi ya tanada fa marida sai kuma rashin lafiya ta same shi fa atahu yace sai ya tafi wajen sai je same shi fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yuqri'uka salama yana maka sallama yana gaishe ka wa yaqulu yana kuma cewa atini alladhi tajahazta bihi ka bani duk abin da ka kintsa da mun tafiya yaki da shi qala shi mara lafiyan yana kunce da yaji an ce sako ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya ce ya fulanat ya ke wance ya kira bai wasa ya kira sunanta ya ce zo atihi alladhi kuntu tajahaztu bihi ki je ki dauko masa duk abin da kika san na kintsa dan tafiya yaki da shi gaba ɗaya ki dauko ki bashi wala tahbisi anhu shay'a kada ki tsare kada ki boye komai ki yana shi duk abin da kika san na shirya dan tafiya yaki da shi gaba ɗaya duka ki tattaro ki bashi saboda sakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa wallahi yace mata na rantsa da Allah shi mai gidan nata kenan la tahbisi minhu shay'a ba za ki koye wani abu ki tsare wani abu ki hana shi maki bashi sauran fayubaraka laki fihi asanya miki albarka a cikin sa babu yadda za a ki hana shi wani abu daga cikin abubuwan da na tana dan tafiya jihadi ki koye shi kuma kina gani cewa kamar wannan abu kaza mai muhimmanci ne bai kamata a bashi ba yace to wallahi duk abin da kika koye Allah ba zai sa albarka a cikin sa ba ko miki tattaro ki bashi haka akai kuwa ta tattaro duk abin da ya mallaka na tafiya yakin nan ta bashi ya tafi je yaki da shi to kun ga wannan shi ma ya samu me ladan jihadi cikakke yana kunce yana nishi bashi da lafiya amma duk saran da za a kai ana rubuta masa ladan me ladan jihadi duk wata faduwa da tashi da za a yi na jihadin nan za a ci gaba da rubuta masa ladan har fa sai an dawo gida shi wanda ya ba kayan har sai ya dawo gida ko kuma ya mutu sannan za a dinga rubuta masa ladan wannan hadisi shi ma rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ba afa ila bani lahyan ya aika zuwa ga kabiral banu lahyan su banu lahyan a lokacin da annabi ya wannan aike zuwa gare su basu musulunta ba unguwa ce ta kafirai wanda basu karba addinin musulunci ba sai annabi ya tashi wata sariya wata ƙwarya ƙwarin rindina yace aje a yake su a ba su kalmar shahada su shiga addinin musulunci fa qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yamba ithmin kulli rajulaini ahaduhuma kowanne mutum biyu ɗaya daga cikin su ya tashi ya fito yaki wal ajru bainahuma ladan sai a raba musu ladan zai kasance tsakanin su abin nufi kowanne mutane da suke sun su biyu suke gabatar da wani abu misali a ce gida mutum biyu ne to ɗaya ya fito ɗaya tsaya kula da iyalin kasuwanci da kuke kuku biyu ne ɗaya ya fito ɗaya kula da kasuwancin ku kowanne irin nau'i na mutane wanda suke da tarayya akan wani abu ko ƴaƴan mutum ɗaya ne ko abin da ya kama da haka to lalle a cikin sa a samu mutum ɗaya ya fito ɗayan kuma sai ya tsaya yayi me ya kula da gida ladan da za a samu na jihadi kowa zai samu nasa wanda ya zauna ya kula da iyali ya kula da kasuwanci ya kula da duk abin da ya kamata ya kula da shi za a bashi lada irin wanda ya tafi shi ma ya je jihadi an fahimci wannan kuwa shine abin da Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa baya dacewa bai kamata ba a ce musulmi idan sun tashi fita yaki sun fita gaba daya me yasa wasu daga cikin su wata tawaga ba ta tsaya ba a samu wanda za su koyi addini su koyi shari'a idan waɗancan din sun dawo kuma sai su sanar da su haka ake yi to wanda suka tsaya a gida suke kulawa da harkar iyali da harkar abin da ya shafi gida to su ma za a ba su lada kamar sun fita jihadi ne matakar sun kula da harkar gida din kamar yadda ya kamata rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu ya zo a cikin wata riwaya ta imam muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yakhruj min kulli rajulaini rajulun daga cikin kowanne mutum biyu a samu mutum ɗaya ya fita yaki ɗayan kuma ya zauna ya kula da gida thumma qala lil qa'idi sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da sha'anin wanda ya zauna a gidan yace ayyukum خلف الخارج في أهله وماله دكنك وندا يهلي فانتي وندا يتبياكي أتكين إيالنسا دكما دوكيرسا يقول ما سد إيالنسا يقول ما سد دوكيرسا سبو دا الله دا أمانة كان له مثل نصف أجر الخارج وزا أباشي رب لادن وندا يبتدن ربن كمان وندا يبتياكين كما يدى مالمي سكا أمبتا حديثنا قرشي وندا زامو داكتا أكنس إن شاء الله تعالى وعن البراء رضي الله عنه أقرب ودك براء يدى الله تقارى تبتا أغريشي قال يتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد ونمتن يازو وزن النبس إرادة أمنتي تقارى تبتا أغريشي مقنع بالحديد يارفي فسكسا دا أبرفي فسكا نكارفي إرن مأكتي مسا دهوسا هلايا إذا أكي سوا أكي رفي فسكا دا إتا يا سنة دهوسا nab max ayla turanci ne hula kwalkwali ko ita ce kwalkwali to yanzu ba wanda san sunanta da wasa saboda Allah kwalkwali ko yawa irin in ana hawa a gidan sarki za ku ga ana sa irin ta wasu na sa irin ta musamman irin yan da ke ce musu yan libida din nan libida ake cewa ko yan libida suna sa irin ta za ku ga hula ce da ake sa ta karfe wanda idan aka kawo mutun saran takobi za ga hula maimakon a samu kanshi sai a sami hular yawa to irin wannan hular wannan mutum yazo da ita wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi wannan mutumin yan uwa kamar yadda littafin tarihi suka nuna sunansa na gaskiya shine Amru ibn Thabit al-Ansari Amru ibn Thabit al-Ansari ana ce masa Usayr bin Abdul dan kabila Abdul Ashhal sunan kabila sa kenan Abdul Ashhal daga cikin kabilar Aus su Aus kamar da kuka sani sune manyan kabilu na garin Madina ko wanda Aus shugaban su shine Sa'd dan Ma'az to lokacin da Sa'd dan Ma'az ya musulunta kusan dukkanin kabilar Aus wanda basu musulunta ba su sun karba addinin musulunci banda shi wannan mutumin da muke bada hadisin sa yanzu shi bai karba addinin musulunci ba wasu daga cikin malaman tarihi suka ce abin da yasa bai karba addinin musulunci ba saboda mai dukiya ne yana bada kuɗi a dawo mai shi da riba yana bada naira 100 yace an tashi bai za a da mai da 200 ko 150 kun san a jahiliya irin wannan cinikin ya riga yayi yawa sosai hatta Abbas ibn Abdul Muttalib sana'a sakinan kafin a sauke riba duk mutumin da yake san bashi ko nawa ne kazo za a baka amma idan ka tashi biya sai a ninka maka ka karbi 500 to idan yayi sati ɗaya zaka bada 1000 in ka ƙara sati ɗaya ka bada 1500 ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudaafa to irin wannan abin nan shi sa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana riba yace farkon ribar da zamu fara saukewa ita ce riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib ta gida kenan kun ga al-Abbas ai baffan annabi ne ko yace to ribar da zamu fara saukewa ita ce ta al-Abbas duk wanda ya karbi kun Abbas ya dawo masa da shi yadda yake ko sisi ba za a ƙara masa ba kuma dole yadda haka to shi sai yake gani fa ya bada kuɗin sa da yawa kuma a ce dirdi ba zai samu yanzu a ce babu yace to shi ba zai karba addinin musulunci ba shine sai ki karba addinin musulunci amma dai abin da ya faru sai da aka zo yakin Uhud wannan kisa da zamu kawo abin ya faru ne a yakin Uhud sai aka zo yakin Uhud shi tunda yake bawon Allah tunda yake bai taba sallah ba a lokacin kuma a Madina ana ta sallah ba bai taba azumi bai taba zakka ba aiki daya taba yi a rayuwarsa shine me kalmar shahada yana kalmar shahada ya shiga filin daga yaje yaki a kashe shi shikenan ina ba ta fahimta shi sa kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin sa al-Isaba fi tamyiz as-sahaba yake cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yarda idan yana so ya gwada ikhtibarin al-majran sai ya ce musu wane ne a cikin sahabbai wanda bai taba aiki ba bai taba sallah ba amma kuma dan aljanna ne idan suka dibi sai ya ce musu ai shine Amru ibn Thabit shine wannan sahabo rana ɗaya kawai yazo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce ya rasulullah ga nufa nazo ana ta yakin Uhud a lokacin saboda a gida ya tambaya ina su wane yan uwansa dan sun musulunta ina su wane sun tafi Uhud ina wane sun tafi Uhud kawai sai Allah madaukakin sarki ya haskaka masa addinin musulunci a lokacin sai ya ji hankalinsa ya ke kwanciya idan bai je ya karba addinin musulunci ba shine kawai sai ya shiga yaki ya dauko kwalkwali sai ya rufe fuskar sa sai filin daga yana zuwa ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ga ni nazo in shiga ne yaki in na fito na musulunta kuma an fara musulunci an fahimta
in fara shiga da yaki ko kuma in fara karba addinin musulunci sai annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi sai ka fara karba addinin musulunci akwai yana karba addinin musulunci yana shiga ya kashe wanda ya kashe shi ma aka kashe shi mutanansa ƴan kabilarsa suna neman dama idan aka gama yaki kowace kabila suna zuwa su nemo nasu su dauko shi ga wasu da aka kashe su zo aje su ayi musu sallah to suna neman nasu kawai sai suka ga wannan bawon Allah a gashi a cikin matattu sai wani a lokacin bai gama mutuwa ba wani mai kawo ka cikin al'umma musulmi ka zo ne da niyyar ka taimakawa mutananka ko kuma ka zo ne da niyyar addinin musulunci sai ya ce ai na musulunta na karba addinin musulunci a zan annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yana gama wannan magana kuma shikenan kawai sai ya mutu shine sai aka zo aka ba annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi labari cewa ga abinda wani shine zaku ji abinda annabi ya faɗa a kansa yace yayi aiki dan kadan ya kuma samu aljanna ya samu lada mai yawa haka Allah madaukakin sarki yake sha'anin sa in ya ga dama kuma yana shi ne in ya ga dama kuma yana shi ne sai ka gama aikin alkhairin naka ka gama gaba daya karshe kuma sai ya lalace Allah ya kamar tsari da wannan wani kuma sai ya ga shi ba wani aikin alkhairin gaba daya kuma idan Allah ya ga dama da karshen rayuwarsa ko sai a bashi dama sai ya karba addinin musulunci sai ya shiga aljanna shi sa komai ne Allah ne subhanahu wataala kada ka sake wani abin da kake da alkhairi ruɗe ka wallahi kada ka sake kana wani abin alkhairi ruɗe ka ce ai mu shikenan alhamdulillah ko yanzu a tashi kiyama akwai matsala wallahi ko akwai matsala ba a yi wa Allah madaukakin sarki haka ba a yi wa Allah subhanahu wataala haka wannan mutumin ya zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa kala ya rasulullah ya manzon Allah uqatilu aw uslim na shiga na yaki ko kuma na musulunta fa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aslim fara musulunta kenan idan mutum yayi aikin alkhairi ba musulunci Allah zai karba a Allah ba zai karba ba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yatuna salati illa hum kusala wa la yanfiquna illa wa hum karihuna walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajiduhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab so haka duk mutumin da yake mushriki ne bai karba addinin musulunci ba duk aikin alkhairin sa a banza yake idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya saka masa da abin da zai saka masa a duniya sai ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa ya bashi daukaka a duniya ya samu saboda mutum ne mai alkhairi a duniya amma da zarar an zare ransa ba shikenan ya shiga 500 ya lalace ya wuce ya shiga uku wannan ya shiga uku ya lalace da zarar an zare ransa saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ya fara musulunta tukunna thumma qatil sannan sai ka je ka yaki fa aslama saboda haka sai ya karba addinin musulunci thumma qatala sannan ya shiga yaki fa qutila aka kashe shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce amila qalilan yayi aiki dan kadan wa ujira kafiran amma an bashi lada mai yawa mai lada mai yawa aljanna Allah madaukakin sarki ka ba mu aljanna Allah subhanahu wataala ka ba mu aljanna Allah madaukakin sarki kada ka kalli ayyukan mu ya ubangiji ka baibaye mu da rahamaka ya ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa nan zamu dakata insha Allah taala sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله